Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 14 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Yau Litinin, tawagar Russia da Ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da Russia ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan sansanin soji a yammacin Ukraine. Russia ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Russia ta kai a yammacin Ukraine a ranar Lahadi kusa da iyakar ƙasar Poland wani abu ne da suka yi zaton zai faru.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da mai da martani dangane da tsawatawar da shugaban Muhammadu Buhari ya yi wa 'ya'yan jam'iyyarsa ta APC kan takaddamar shugabanci da ta mamaye jam'iyyar.
To amma abin da su suka manta, maimakon su haɗa kansu a samu ci gaba da za a yi har akai ga wannan convention din, sai suka nemi su kawo rigingimu tsakaninsu. Kuma da yawa daga cikin al'umma Najeriya su da suke rigingimun su suka fi mu jin daɗin mulkin, su suka fi mu jin daɗin gwamnati, mu da muke talakawa mu mabiyansu ne.
Kazalika a Najeriya batun mulkin karɓa-karɓa shi ma yana ci gaba da haifar da kace na ce yayin da zaben 2023 ke ƙara karatowa.
Kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda. Sai daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi damar shi ma saurare shi. Kada a yi amfani da kalmar nan ta Bahaushe, sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. In ma kana da yawa to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji inda aka kwana kan takaddamar girke dakarun Faransa a ƙasar. Sannan kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin, tawagar Russia da Ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da Russia ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan sansanin soji a yammacin Ukraine, kilomita 25 daga ƙasar Poland. Mambar NATO, aƙalla mutane 35 suka rasa rayukansu, inda wasu 134 suka jikkata a harin da aka kai kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabin da ya kan yi a kowane dare ya ce ranar Lahadi ta kasance bakar rana ga ƙasar saboda harin. Shugaban ya ce ya yi abin da ya kira faɗakarwa sosai ga shugabannin ƙasashen yamma kan yiwuwar kai hari a sansanin inda NATO take horas da dakarun Ukraine. Wannan bai zo a matsayin bazata ga jami'an leƙen asirin Amurka da ilahirin ɓangare na tsaron ƙasa ba, abinda mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗa kenan a wata fitowa da ya yi a kafar CNN a jiya Lahadi. Ya ce abinda yake nuna Vladimir yana cikin baƙin ciki kan cewa sojojinsa ba sa samun ci gaban da yake tunanin za su samu. Russia ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine, a cewar kafofin yaɗa labarai na Amurka jiya Lahadi, sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta yi gargaɗin cewa Beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa Russia wajen karya takunkuman da aka ƙaƙaba wa Russiar. Jami'an Amurka sun shaidawa kafofin yaɗa labarai cewa Russia ta buƙaci kayayyakin soji da kuma tallafi daga ƙawayenta. Moscow ta kuma buƙaci taimakon kuɗaɗe saboda takunkuma masu tsauri da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata, a cewar jaridar New York Times, amma bata ambaci sunan jami'in ba. Jami'an sun ƙi yin bayani takamaimai game da abin da Russia ta buƙata ko kuma China ta amsa mata bisa ga rahoton. Mai magana da yawun ofishin jakadancin China Amurka ya faɗa wa kafofin dillancin labarai da yawa cewa ban taɓa jin haka ba da aka tambaye shi game da buƙatar. Rahoton ya fito ne sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta sanar da babban tawagar Amurka za su gana da manyan jami'an China a Rome yau Litinin. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Russia ta kai a yammacin Ukraine ranar Lahadi kusa da iyakar Poland wani abu ne da suka yi zaton zai faru. Aƙalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar kiyaye zaman lafiya da tsaro wadda ke sansanin soji da ke yammacin Ukraine. Wurin wanda ba shi da nisa daga Lviv nan ne NATO take horas da dakarun Ukraine. Dakarun na NATO suna da nisan kilomita 25 ne da kasar Poland, wanda zai haifar da damuwa cewa idan sojojin Rasha suka yi kuskure zai iya sanya yakin ya fadada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hanifa za ta kawo mana karashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leka ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Shugaban Muhammadu Buhari da a yanzu haka yake kasar Ingila ya yi Allah wadai da rigingimu da ke faruwa a jam'iyyarsa ta APC mai mulki, musamman ma batun shugabancin jam'iyyar. Kalaman na Buhari na kunshe ne a wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata. To sai dai jigajigan jam'iyyar na zargin wasu da suka wa lakabi da 'yan ba na iya da masu son kawo wa jam'iyyar baƙin jini a matsayin waɗanda suka dagula al'amuran jam'iyyar. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani daga Abuja.
Wannan takarda da mai magana da yawunsa ya aike wa manema labarai a ƙasar na cewa shugaba Buhari ya ce ana ta ƙoƙarin tada hankali a cikin jam'iyyar ne a gabanin babban taron ta na ƙasa a ranar 26 ga wannan wata na Maris. Buhari ya yi amfani da wannan damar wajen yi wa shugabanni da 'ya'yan jam'iyyar gargaɗi da su guji tada zaune tsaye da yin ƙaurin suna, yayin da ya kamata a mayar da hankali kan wanda zai fito a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar, domin shi ne muhimmin abu a ƙasar a yanzu, ba batun shugabancin jam'iyya ba. Tsohon sanata daga jihar Yobe kuma jigo a jam'iyyar APC Alƙali Abdulkadir Jajere ya ce lallai wannan jan kunne da Buhari ya yi shi ne daidai.
'Yan cece ku ce ne suka ce ya ce, don haka mun bar su da ƙazafin da suka yi shugaban ƙasa, wannan kuma babban laifi ne a tsarin mulki. Mu ƙarfinmu shi ne kamar yadda nace miki doka ta jam'iyya wacce ta ba shi irin ita ta naɗa shi.
Wato sai sun zauna kenan?
Dole sai an zauna, ba wanda sai kau da mai malabo ne in ba kwamitin kololi na jam'iyya ta zauna ba.
Har ila yau wannan takarda da Buhari ya bada umarnin a aikawa manema labaran na cewa jigajigan jam'iyyar APC su sa hankalinsu akan abubuwan da za su amfani talakawa, ba cece ku ce akan mukamai ba. Akan haka tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Shu'aibu Abubakar Ismail ya tsokace akan wannan batun yana cewa
mu ma muna karfafa wannan magana domin duk wani wanda yake bukatun jam'iyyar nan ta lalace, to wannan yana nuna cewa shi ya riga ya ji dadin ta ne, baya son kuma a sake samun nasara ta ci gaba. To amma abinda su suka manta, maimakon su hada kansu a samu ci gaba da za a yi har akai ga wannan convention din, sai suka nemi su kawo rigingimu tsakanin su. Kuma da yawa daga cikin al'ummar Najeriya su da suke rigingimin su suka fi mu jin dadin mulki, su suka fi mu jin dadin gwamnati. Mu da muke talakawa mu mabiyan su ne, amma ina tabbatar miki in sun tabarbara al'amura har aka kai matsayar da za a waye gari jami'a ta fadi, sai mu ce sun cuci al'umma, Allah ya sauka.
Ana shi nazarin kwararre a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bidi Faruk yana ganin irin wannan mataki na tsawatarwa ne ya kamata shugaba Buhari ya rika yi saboda a kwato jam'iyyar daga rugujewa.
Hakika maganar da shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari ya yi daga Ingila akan maganar rigingimin da suke tasowa a APC, akan cewa ma da yake cewa rigingimin za su iya wato wargaza jam'iyyar, kuma yana ce musu dau izina daga yanda matsaloli suka samu PDP hatta shigar ta samu raunin da ta fadi zabe, abu ne mai ban mamaki. Saboda shi dai asali ba a san shugaba Buhari da damuwa da sa baki a abubuwan da suke faruwa ba, ko da a gabansa suke faruwa, bare har yin magana da ake dauka a duniya har ma kuma ya rinka gargadi yana jan kunne. To na ganin General Buhari baya so ya fada a cikin rigima, sannan kuma ya ga cewa wannan rigima mai hatsari ce, kuma dole manya ba su yi taka tsantsan ba, za ta iya jawowa jam'iyya ta shiga mawuyacin hali.
Sakon Buhari ya zo ne daidai lokacin da ake yada jita-jita cewa mataimakin shugaban kwamitin rikon kwariya kuma gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya karbe kujerar shugaban kwamitin kuma gwamnan jihar Yobe mai malabu ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
za ta sayi jiragen yaki samfurin F-35 daga kamfanin Lockheed Martin LMT na Amurka domin sauya tsohon jirgin sama wato Tornado a cewar majiyoyin gwamnatin biyu. Daya daga cikin majiyoyin ya ce Jamus na da niyyar sayan jirgin samfurin jet masu badda kama. Majiyar ma'aikatar tsaron Jamus ta shaida wa kamfanin dillancin labarai ta Reuters cewa Jamus tana karkata wajen sayan F-35 amma bata gama yanke shawarar yin hakan ba. Tornado shine kadai jirgin saman Jamus da ke iya daukar makaman nukiliyar Amurka da aka adana a Jamus ko da an samu wani rikici, amma sojojin saman sun dade suna tuka jirgin tun a shekara 1980. Berlin tana kokarin daina aiki da shi tsakanin shekarar 2025 zuwa 2030. Sayan F-35 zai zama wani cikas ga kamfanin BAN na kamfanin Boeing, wanda tsohon ministan tsaron Jamus Annegret Kramp-Karrenbauer ya fi son F-18 da kamfanin ke kerawa ya maye gurbin Tornado. Yan kasar Colombia sun zabi sabbin yan majalisa a jiya Lahadi, sannan kuma sun kada kuri'a a zaben fidda gwani na shugaban kasa domin zabar yan takarar jam'iyyar da za su fafata a zaben shugaban kasa a watan Mayu, yayin da kasar ta gudanar da zaben ta na farko tun bayan barkewar cutar coronavirus shekaru biyu da suka gabata. Kamar yadda kuri'an jin ra'ayin jama'a ta nuna tun da farko, mai ra'ayin sassauci Senator Gustav Petro shi yayi nasarar zama shugaba na yanzu a zaben fidda gwani bayan kida kusan duka kuri'ar da aka kirga. Ya lashe zaben fidda gwanin na Historical Pact wadda hadaka ce ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci da kashi 80 cikin 100 na kuri'a miliyan 5,400 a zaben fidda gwani. Tawagar Colombia, wadda wata gamayyar kungiyoyi ce ta masu ra'ayin rikau, ta samu kuri'u miliyan 9,900 a zaben na fidda gwani wanda Federico Gutierrez ya yi nasara. Tsohon magajin garin Medellin wanda ya yi suka ga wani bangare na yarjejeniyar zaman lafiya ta 2016 da dakarun sojin juyin juya hali na Colombia. Wata kungiyar jam'iyyu masu tsaka-tsakin ra'ayi mai suna Hope Coalition ta samu kuri'u miliyan 2 a zaben fidda gwani wanda masanin lissafi Sergio Fajardo ya yi nasara, wanda ya taba takarar shugaban kasa a shekarar 2018.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya, inda ake ci gaba da muhawara kan mulkin karba-karba tsakanin arewaci da kudancin kasar, musamman tsakanin yayan manyan jam'iyyun siyasar kasar biyu wato APC da PDP. Ko da yake wasu alamu sun nuna wato alƙiblar jam'iyyar APC mai mulki, bayan da ta ayyana cewa wanda zai zama shugaban jam'iyyar zai fito ne daga arewa ta tsakiya. Daga Abuja ga rahoton da Salishu Ashaka ya komana.
Duk da ita ma PDP dan arewa ta zaba a matsayin shugaba, wato Ayochia Ayu daga jihar Benue, amma ta yi wata dabarar cewa za ta bar kofar takararta a bude ga duk wanda yan jam'iyya za su zaba daga kowane yanki zai fito. Yayin da yan siyasar kudu ke da matsayin rallai shugabanci a 2023 ya koma yankinsu bayan shekara 8 a arewa, muhawara ta fi tsanani a tsakanin yan arewa, inda wasu ke ganin daidai ne, wasu ko na cewa a'a. Ga tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau, tura takarar kudu ita ce mafi a'ala, don haka ne zai taimaka wa zaman taron Najeriya.
Mujingine zancan yayi daidai ko bai daidai ba, ya iya ko bai iya ba, wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilin, amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci, domin idan ka haramta masa wannan ba za ka hana shi ji a ransa cewa wato shi ba kowan kwa bane kenan. Kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda, yana daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi dama shi ma saurare shi, kada ai amfani kalmar nan ta Bahaushe sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. In ma kana da yawa to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci.
A nasa ra'ayin tsohon ɗan siyasar Nehu Alhaji Usaini Gariko na cewa kuskure ne 'yan arewa su bar mulkin ya kubuce musu ko da kuwa ba su ji daɗin mulkin Buhari ba.
Yaranmu ina mota ina ga an sauke yaranmu an ɗaga idonsu a rana suna kallon rana sama saboda za su tafi ƙasar Ibo ake gane musu azaba. Haka can za a je a ɗan musu alumu tofa musu ya wace ina Boko Haram. So amma yanzu ba a yi mun yadda muna shan wuya wannan ba ni da ja. To amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu ba ni yanzu za mu yi tsalle na uku shine a ɗauki mulki a baiwa. Ni banna suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo ai zabe wanda Allah ya bashi yace da kuriya amma mutanen ai sun suka zaba kuma ko me shame su suka ji amma a ce an yi zonin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma kasar su ce suna da yanci wace akan me
duk wannan ba shine abinda mai sharhi kan lamuran siyasa Bashir Baba ke hangowa ba.
Duk al'ummomin Najeriya arewa ce kadai ba ta da alkibla. Alkibla dan arewa kadai ya samu mulki. In ya samu mulkin kuma abin ban takeici bai ko san menene zai yi da shi ba. Akwai sauran al'ummomi abokan zamantakewar mutanen arewa akwai abin da ake kiransa blueprint. Kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummominsu, bukatun shiyoyinsu. Amma dan arewa haka yake zauna karazibi ba ko alkibla sai dai kamar yadda nace neman mulkin in aka samu mulkin ko ba a san me za a yi da shi ba. Ga kungiyoyi nan masu tutiya da rajin kulawa da umaran arewacin Najeriya irin su ACF da iri-irin su taron tsintsiya ba shara
da alamun samun matsaya ta uku daga wata tafiyar siyasa da ke shirin zuwa ta waɗanda ke ganin APC da PDP ba su yi musu adalci ba. Saleh Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a jamhuriyar Nijar kuwa yayin da hukumomin ƙasar suka ayyana shirin gabatarwa majalisar dokoki buƙatar samun haɗin kanta wajen girki dakarun rundunar Bahrain a ƙasar bayan ficewarsu daga Mali. Komandan rundunar dakarun Faransa ya ce za su koma gida a maimakon zuwa wata ƙasar waje, lamarin da ya janyo martani daga 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Muni Burma ya yi kuma da ƙarin bayani.
A yayin wani taron manema labarai da ya kira a ƙarshen makon jiya a birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso, komandan rundunar sojan Barkan Janar Laurent Michon ya tabbatar da cewa babu zancen girke dakarun tsaron rundunar ta Faransa a Nijar bayan ficewarta daga Mali. Amma kuma sojan saman Faransa da ke da sansani a Nijar za su ci gaba da zama a ƙasar ba tare da aiwatar da wasu sauye-sauye ba. Tsohon ministan tsaron Nijar bugo da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa Kallamu Tari na mamakin jin wannan magana daga bakin wani Hafsa.
Shi sojin wanda ya yi wannan magana in har ya yi ta, ni ban azaba shi na da hurumin shi ta. In kuma yana da hurumin abin da zai haɗin shi ne yalla abba a gane ba. In Turawa za su zo ƙasashenmu ba shi shugaban rundunar soji ba zai haɗi. Makaron da kanshi zai haɗi ko kuma wani minista na ƙasashen waje ko kuma wani minista na tsaron ƙasashe. Shi ke iya wannan magana ba soji ba wanda an ka aiko shi bakin iyaka shi shi waɗi irin yawan mutanen da ke so da kayan aiki wanda ya kamata a ba shi. Kenan wannan zance ina ganin ba mu fahimce shi daidai ba. Abin da na tabbata muna buƙatar taimako ban hannu ga duk amanan arziki na su kama mana maganin mai wannan kokowar.
Shugaban kungiyar farar hula ta La Voix de Sans Voix Nasir Sedu na mai danganta wannan mataki na Faransa da yakin da Rasha ke gwabzawa da Ukraine a wani lokacin da gwamnatin Mali ta kafe akan buƙatar ganin Faransa ta fice daga ƙasar.
Su ƙasar Mali da sun ka hau dokin zuciya sun ka ce za su rabuwa da ƙasar Faransa abu ne wanda an kai da yanayi na zuciya abu ne wanda an kai ba cikin an tsaya an fahimci Faransa nan tana da amfani koda tana da wasu abubuwa waɗanda ta kai. Na biyu, wannan yaƙi na Rasha ya kawo canjin yanayi da yawa na tahiyar duniya na hulɗar duniya wanda Rasha ta kai a Ukraine.
Mu'amalar aiki da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen Turai wato takuba shi ne abin da ke gaban hukumomin Nijar a yau a maimakon cece kuce akan makomar Barkan.
Babu sauran zancen Barkan, yanzu zancen takuba ake yi. Kuma zancen takuba yanzu ba mu tsaye da ruwan miya ba. Za a zauna a yi shawara me muke bukata, wace ƙasa ke bukatar shi, ina za a aje mutanen, ina ne za su aiki, wani irin aiki ne za su yi. Wannan abubuwa duk nan gaba za a wannan zancen. Kuna ganin mu nan Nijar ma ban haura wanda za a yi assembly to kuna ba ma yi ta ba. Kenan sai an yi ta an samu wannan izinin, sa'annan a wallafa abin da mun ka tsaye da namu da mutanen Faransa da mutanen Turai.
A nan gaba kaɗan cikin watannin na Maris ne majalisar dokokin Nijar za ta yi zamanta na shekara-shekara domin nazari akan ƙudurorin dokar da ɓangaren zastarwa zai gabatar wato session de loi. kuma akwai yiwuwar batun baiwa rundunar takuba izinin girke dakarunta a wannan kasa ya shiga sahun batutuwan da ƴan majalisar za su tantauna a kansu, kamar yadda shugaba Muhammad Bazoum ya ayyana a ganawarsa da shugabannin al'umma ƙarshen watan jiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kangi marar ilimi abun rainawa.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asari ta yau Litinin. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon zai duba irin muhimmanci da tasiri da ke tattare da ɗabi'un koyon karatu ga ƙananan yara da irin alfanu da hakan zai haifar da ci gabansu a rayuwa ta gaba. Wani taron masana da aka gabatar a jihar Kano wanda ya nazarin hanyoyi da ƙalubale da ake fuskanta a ɓangaren ya kuma fito da wasu tsare-tsare. Abokin aikinmu Muhammad Ibrahim Kori ya zanta da Farfesa Talatu Musa Garba inda take bayani akan mahimmancin koyar da karatu ga yara.
Na community saboda masana sun zo an yi muhawara, an gabatar da makaloli, kuma an zauna an fitar da abubuwan da ya kamata a ce duk wani wanda yake da ruwa an sanar da shi inda za a bunƙasa al'amarin karatun.
Kin ce an gabatar da makaloli, ko zaki iya faɗa mana adadin makalolin ko kuma kiyasin su?
To an gabatar da makaloli kamar guda 75.
Suna magana ne alƙibla ɗaya ko kuma a misali al'amura daban-daban suka taho?
To an raba shi jigon conference ɗin kamar gida 5, an kalle shi da ga alƙiblar littattafan yara da yanda ake koyar da wasu al'amura na karantarwa, wanda su ne kamar jigon shi wannan taron. Akwai wadda aka gabatar kamar keynote, sannan akwai kuma takaddu kamar lead paper, wa'anda su ne takaddun da suke jagorancin wa'ancan masana ne dai a ɓangaren koyar da karatun yara ɗin suka zo suka gabatar da takaddun. So saboda haka in aka hada nasun nan, an gabatar da takaddu kamar guda 75.
To naga ajigo ko kuma take ko alƙibla taron an yi magana kamar akan wato littattafai a matsayin wani tushe na koyar da yara suna ƙanana din nan. Ban sani ba ko akwai a makalolin da aka gabatar akwai daga ciki da suka yi magana musamman hususan akan yadda ake rubuta littattafai don koyar da yara ƙanana a mataki na ƙasa?
Akwai ɗaya daga cikin makaloli wanda aka ce su ne kamar jigo. Ita wannan keynote ɗin ta haɗa yanda ake rubuta littattafan jigon conference ɗin gaba ɗaya ta tattauna a kai Professor Ramla Jibir. Sannan kuma akwai guda biyu da aka abin nan, ɗaya sun kalle shi ne ta ɓangaren policy, nufofin gwamnati, yanda abin da ya kamata a kiyaye idan za a wallafa littattafan yara. To ɗaya kuma an gabatar da shi ne akan wani bincike da aka gabatar akan yanda ya kamata a ce an bi ladubban da ya kamata a bi wajen tabbatar da an samu lasisi na rubuta littattafai, kuma an bi ka'idojin rubuta littattafan. To an yi shi kamar research ne aka yi, da aka zo aka yi aka gabatar da yanda ya kamata, to kuma sai aka tafi da wannan research din aka je aka ƙara tantance shi, sannan aka tsefe shi aka tantance shi, sannan aka zo aka fitar da abubuwan da ya kamata a yi la'akari da duk wani wanda zai rubuta littafi na yara sai ya bi waɗannan ƙa'idojin.
Dabi-dabi kuka cimma ne kuma wasu batutuwa kuka tabo a su waɗannan ƙudurori?
To akwai dai batutuwa da dama da aka cimma, amma dai waɗanda suka fi fitowa fili su ne waɗanda muka fi ƙarfafawa, wanda ya shafi duk wasu masu ruwa da tsaki masu hukuma da ya kamata su assasa koyar da karatun nan, da kuma waɗanda ya kamata su kula da buƙatun ruji wajen wallafa littattafan yaran nan, da kuma waɗanda ya kamata a ce su ne suke da alhakin ba da malamai da kula da malamai da kula da kayan aikin ma da za a yi. So dukkan su suna wannan waje, kuma an tattauna da su, an yi tambayoyi, an ansa. Wannan shi wannan community da muka rubuta za mu aika musu har can, saboda su ya kamata mu haɗu tare da su mu ga mu tabbatar da abubuwan da aka gabatar an yi amfani da shi.
To kamar su hukumomin gwamnati kenan, irin CUBEC watakila da makamantan su?
Akwai CUBEC, NARDC, National Council of Colleges of Education, da su National Board of Nomadic Education, da su Teachers Registration Council, da su Educational ERC, Educational Resource Center. Dukkan su suna ciki waɗanda sun zo kuma sun aiko da mutane, sannan kuma da su SUBEPS na ƙasa.
To duk waɗannan hukumomi ne na ilimi da suke da ruwa da tsaki, batutuwan da kuka bujiro kuke so a cimma ko a aiwatar, kamar suna da hurumin aiwatarwa a matakansu ko a matsayinsu na hukumomin gwamnati, ko kuma suna buƙatar sahalewar gwamnati a sama misali, idan kika ce na gwamnatin Najeriya misali gwamnatin tarayya dole sai ta amince, ko kuma batutuwa ne wanda dama sun shafi hurumin da ita doka da ta kafa su ta basu?
Gaskiya batutuwa ne wanda dama suna cikin hurumin dokar da ta kafa wa'annan, saboda kaga su NARDC su ne suke tabbatar da littattafan ma da za a koyar a makarantu, da wani littafi da aka wallafa da shi kansa kundin ilimin a ƙarƙashin su yake. Su kuma UBEC su ne ya kamata a ce suna kula da abin da yake faruwa a cikin makarantun nan, makarantun matakin firamare inda ake koyar da shi wannan karatu da muke faɗa.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Baki ɗaya a madadin dukkan ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gresham, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa.
To madalla, yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice.
A yau Litinin, tawagar Rasha da Ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da Rasha ta kaddamar da wani harin kami mai linzami kan sansanin soji a yammacin Ukraine, kilomita 25 daga kasar Poland, mambar NATO. Akalla mutane 35 suka rasa rayukansu, inda wasu 134 suka jikkata a harin da aka kai kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa. Rasha ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine, cewar kafofin yaɗa labarai na Amurka jiya Lahadi, sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta yi gargaɗin cewa Beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa Rasha wajen karya takunkuman da aka ƙaƙaba ma Rashar. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai a yammacin Ukraine a ranar Lahadi kusa da iyakar ƙasar Poland wani abu ne suka yi zaton zai faru. Akalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da muka wato kawo ƙarshen shirin kenan a daidai wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. yanzu kan a madadin wato Hanifa Kabir Isa wacce ta na gabatarwa da kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara a shirin mu na dare, idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa ga shirin yau da gobe.